بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا cikin ranar Lahadi ne 28 ga watan Dhulhijja, hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439, daidai da 9 ga watan September shekarar miladiya ta 2018. Allah cikin ikonsa, kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa, an kwana biyu daga sa'ad da ya nemi da in zo nan don na gabatar da tattaunawa ko tunatarwa ko nasiha ga 'yan uwa ɗalibai waɗanda suke a wannan makaranta mai albarka. Allah cikin ikonsa ban samu hali ba sai a yanzu, da fatan Allah ya sa hakan ya zama shine alkhairi. An nemi na tattauna akan matashiya ta hassada da illolinta, amma kamar yadda ya faɗi har ila yau, na nemi cewa ba zan yi magana kai tsaye akan wannan matashiya ba, don kai ya zama kamar maimaici akan wata irin wannan matashiyar da muka taɓa gabatarwa a wani waje a baya. Wanda suke buƙatar irin wannan tattaunawa sa iya samun recording da aka yi a wancan lokaci, ina ganin ya wadatar. Gara mu saki matashiya. Ina so na yi magana a tattakaice akan mutuncin malami, yadda ake darajta malami. Ganin kasancewar a wannan zamani da muke rayuwa, akwai halaye da ɗabi'u da suka yawaita a cikinmu, mu ɗalibai, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, wajen cin zarafin malamanmu da neman bin ba'asin rayuwarsu, da yi musu ƙage da sharri, da fatan Allah ya sa su shiga cikin wata matsala mu kuma mai dariya. Wannan muguwar ɗabi'a ce da ta yaɗu a cikin mutane. Allah ka tsare mu. Allah ake a ji wani malami ya shiga cikin wata matsala a tattalin arziki ko rayuwa ko mutuncinsa, ko ya samu wani tasgaro a addininsa, ko an kama shi da wani laifi ko kuskure, shikenan mutane sun samu abin faɗi tun daga bakunansu da wuraren firarrakinsu, har kuma su ɗauki wannan zance zuwa tashoshin sadarwa na zamani ɗin nan, waɗanda suke da sauri mai ban mamaki wajen yaɗa maganganu. Allah ka tsare mu. Kamar ka ce, wato shi malami ya wayi gari ya zama karan bara ga mutane, shi kan ba shi da wani uzuri, ba shi da mutuncin da za a iya kare masa. Ganin haka, na ga dacewar mu tattauna a tattakaice akan wannan mas'ala. Da farko za mu kokari mu san me ake nufi da aka ce wani malami na ne, ya ake mutum ya zama malamin wani, sannan ta yaya ake samun alaka tsakanin ɗalibai da malamai, sannan menene dalilai a cikin shari'a a tattakaice daga alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma waƙi'in rayuwarmu, wanda suke nuna cewa malami babban mutum ne a cikin al'umma. sannan menene la dubban hulɗa da malamai da kuma dalilai akan haramci ko rashin kyautawar cin mutuncinsu da kuma abin da ke biyo baya dangane da wanda ya samu kanshi a cikin halin cin zarafin malamai menene sakamakon da zai samu kanshi a ciki ina so kuma na mana ishara zuwa ga wasu littattafai wanda suke koyar da ladabin hulɗa tsakanin ɗalibi da malami Allah ka sa mu dace abu na farko shine zan fara yin matashiya da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa a cikin hadisin man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuqil janna wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasma wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma wa inna fadlal alimi ka fadlil qamari laylatal badri ala sa'iril kawakib wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrifu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadha bihi faman akhadahu akhadha bihadhin wahid wannan shine duwaran matanin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda al-imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wato al-a'immatul arba'a kenan suka fitar da shi a cikin littafin su as-sunan da al-imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak da al-imam Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti a cikin littafin sa as-sahih wannan hadisi ne tabbatacce dukkanin su sun ruwaito shi ta hanyoyi da dama yana cikewa akan sahabi Abu Darda radiyallahu anhu ma'ana hadisin a takaice shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa wanda duk ya shiga wani tafarki ko wata hanya ta neman ilimi wannan ya shiga daya daga cikin hanyoyin neman aljanna hanyar neman ilimi idan mutum ya zama dalibi ne mai neman ilimin addini da ya shiga daya daga cikin hanyoyin neman aljanna Allah ta samu a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma lalle mala'iku suna lallaba fukafukansu akan dalibi mai neman ilimin addini saboda yarda da suke yi da abin da yake na neman ilimi abin yarda ne kuma gabaki daya halittun da ke sama da ƙasa suna neman gafa ga malami suna roƙon Allah ya gafarta wa masanin addini har da ma kifaye waɗanda ke cikin ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa darajar malami akan sauran mutane kamar darajar farin wata ne idan ya fito a daren 13 da 14 da 15 akan sauran taurari kun ga idan farin wata ya fito babu taurarin da za a gani kuma to haka darajar malami take akan sauran mutane manzo Allah ya ci gaba da cewa kuma shi malami to magajin annabi ne ko Bahaushe ma yakan ce malami magadan annabawa malami magadan annabawa kuma su annabawa ba su bar wa mutane gadan komai na kuɗi ba a sun bar gadan ilimi ilimin da Allah ya aiko su da shi na sanar da mutane su kuma malamai su ne waɗannan magadan da ke gadan wannan kayan alherin na annabawa sai manzo Allah yake cewa wanda duk ya riko da wannan kayan gado na annabawa to haƙiƙa yayi riko da abu mai girma yayi riko da rabo mai tsoka kamar yadda misali a rayuwa ne idan mutum aka ce mahaifinsa babban attajiri ne ya mutu ya bar dukiya mai yawa dukkaninmu da zaran an ce wane an mutu amma mai dukiya za mu ga cewa ya samu rabo mai tsoka wannan a duniya kenan to ballantana kuma a harka ta addini wannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa al'amarin wato malamai a cikin mutane ba abu ne ƙarami ba kun ji irin darajojin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafo gare su tun daga kasancewar cewa tafarkin ilimi tafarki ne na tsira da samun aljanna sannan in ma yana yin wani laifuka dukkanin halittun Allah suna nema mishi gafara sannan kuma yana wakilta annabawa ne yana gadan annabawa ne sannan rabo ne mai tsoka ga kuma kwatanci da yayi tsakanin sauran mutane da malami kamar tsakanin hasken taurari ne da hasken farin wata dukkanin mu mun san bambancin da ke tsakanin su bayan wannan matashiya to sai mu daya mai tunanin to wane ne malamin ka din ya za a ce wane ya zama malamin malami na ko malamin ki ko malamin ka mutum yana iya zama malami ne ga wani idan ya taba koya mishi wani abu ko mun karancin sa da ya shafi addini tun daga ta da baki na bari diba alifun ba'u ko alulan jaye ko koyan karatun sallah ko koyan karatun ta da ikama ko duk wani abu da ke da alaka da addini na nesa ko na kusa duk wanda ya taba koya miki harafi kwaya daya to yana da falalar shi malamin ki yana da falalar shi malamin ka ne sawa'un ya koya maka ne sanda kake dan kankani kake koyan karatu na matakin farko ko ko bayan ka girma ne da girman ka da karamar ka da darajar ka da balagar ka da hankalin ka kana da ma wani ilimi da ya gabata wannan karantarwa ta faru kai tsaye ne ido da ido ko kuwa ba ido da ido ba akwai wani shamaki tsakankanin ku kamar a wannan zamani da muka samu ci gaban fasaha ta zamani malamai suna yawan daukan rekoda na karatukansu hanyoyi mabambanta na zamani wannan karatuka ana yada su a wurare da dama a gidajen talabijin irin su Sunna TV misal wace ce ga su kuma ana daukan su a fayafaye na bidiyo wanda ake iya sawa a kalla ko CD ko faifai na murya wato audio akan MP3 da makamantansu to duk da ma sun yi wannan recording ne saboda wanda baya nan a sanda ake yi live idan karatun ya kai gare shi shi ma ya saurara zai amfana kuma su da dama ma za mu lura cewa masu saurare daga baya suna fin amfanuwa fiye da wanda ya saurara kai tsaye kamar da manzo Allah yake cewa ruba muballagin aw a min sami'in so da dama wanda za a kai wa labari sai ku riƙewa fiye da wanda ya ji kunne da baka to duk waɗannan ma da kike sauraron su ba ki taɓa ganin su ido da ido ba amma kina bin karatukansu ko kana bin karatunsu a radio ko a TV ko ana sawa a memory ko a saka a CD ko wani ne duka waɗanda masu zama malaman mutum domin sun koyar da shi kai tsaye ko ba kai tsaye ba sannan wanda aka yi mishi tambaya malami mai bada fatawa wanda za a mai tambaya ala gafarta malai na hukuncin kaza ya bayar da amsa shi ma ya koyar da kai shi ma ya zama malamin ka malamin da ya koyar da malamin ka shi ma malamin ka ne kamar yadda kaka shi ma uba ne ina fata mun fahimta wato mahaifinka mahaifinka ne sannan mahaifin mahaifinka a sharance shi ma mahaifinka ne to haka dai za mu ga cewa akwai hanyoyi da dama da wani zai iya zama malamin ka amma duka dai yana komawa ne zuwa ga in dai ya koya maka wani abu da ka karu da shi sawa'un wannan abun da can ka san shi ko ko baka san shi ba sai yanzu amma kuma kowane malami da gwargwadon kusancin ka da shi da gwargwadon yadda kuka samu dadewar lokaci ko karancin lokaci da gwargwadon da za ku saba da shi da gwargwadon da za ka karu da shi da gwargwadon yadda za ka ci moriyarsa kamar yadda misali idan muka dauka a gida ne guda daya wani an haife shi a gidan shekara 30 da suka wuce wani kuma an haife shi shekara 2 sai ne gidan ya kwanta ya rusu kaga aka zo maganar gado duka gadon sai yi da ya madaisu ne yayan gida amma idan ana so a bada labarin sanin mai gidan fa to wancan da ya shekara 30 da shi dole zai ta sanin shi fiye da wannan da ya shekara 2 da shi kawai ko amma dukan sunan su yaya ba su da bambanci a wajen dangantaka su da mai gidan to haka duka dangantaka take tsakanin malami da dalibi ba bambanci tsakanin wanda ya ji harafi kwaya daya da wanda ya shekara 20 yana jin karatun malamin ta fuskar cewa kowa tsakanin shi da malamin dangantakar malami da dalibi amma za a samu bambanci ta fuskar sabo da ta fuskar sanin juna kamar yadda muka ga a aikace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin sa daliban shi amma a ciki akwai wanda suka musulunta tun farko irin sa Abubakar su Umar kuma suka zo da shi har ya mutu akwai wanda suka musulunta suka zo shekara karshe kawai ta musuluncin sa akwai wanda suka zo kwana uku hudu biyar suka tattauna da shi suka koma garuruwan su kaga sanin sirrin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tarihin sa da sanin ilimin sa ba zai yi daidai da kankanin su ba dan haka wannan ita ce hanyar da ake samu mutum ya zama malamin ka to a wannan bigiran ya kamata mu bayyana cewa ko ba karatun addini mutum ya koya maka ba to malamin ka ne shi wato ko da karatun zamani ne ko karatun sana'a dan kamar yadda Ibnu Abdul Barr an-Namari rahmatullahi alayhi yake ambata a cikin littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi yace ilimi kala uku ne akwai ilimin lahira akwai ilimin duniya akwai ilimin sana'a ilimin lahira shine wanda zai sanar da kai Allah da tauhidi da bautar Allah da sauran abin da ke da alaka da yadda za ka tsira a lahira ilimin duniya shine abin da ke da alaka da zamantakewar duniya kasuwanci auratayya da yaki zaman lafiya yadda ake tsara birane sanin sirrin sama ko ƙasa ko ruwa ko kere-kere da makamantan su duk waɗannan ilimomin duniya ne ana yin su ne don a gyara duniya su injiniya ne su lauya ne su likita ne duk waɗannan su masana ne ma masanan duniya ne da abubuwan da suke ya shafi yadda za a gyara duniya sannan akwai kuma ilimomin sana'a wanda ya shafi abubuwan da mutane suke gudanarwa kamar a ce ilimin sanin yadda ake noma sanin yadda ake kiwo sanin yadda ake abin nan abubuwan da suke da alaka da sauran sana'o'in rayuwar mutane idan ka kowanne kowace sana'a ana kowanne ilimi ana ba shi daraja ne gwargwadon amfani shi a cikin mutane to babu abin da ya kai amfani irin ilimin lahira domin duk abin da yake a duniya ana yi ne don a tsira a lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisin Bukhari na wannan mutum da ya zo ya tara ana sallah ana doguwar sallah a anguwarsu da Mu'adh ibn Jabal yake musu sallah doguwa to kisa ce doguwa zan takaita mana ita dan kai ga kan abin da yake so ne kafa hujja da shi a ciki wannan mutumi da ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mishi da kai sallah ka takaitacciya me ka faɗa a ciki yace na roki Allah ne ya gafarta mini ya sa na aljanna kada ya sa na a wuta ce dan ba zan iya doguwar addu'ar da kake yi ba da kai da Mu'adh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi yake cewa to ai mu dukkan addu'ar da muke abin da muke ne maki Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu aljanna kai ya sa mu a wuta wannan shine asalin abin da yafi komai muhimmanci to da haka duk ilimin da ke da alaka da sanya mutum akan tarbiyya irin wannan to yafi kowanne muhimmanci to haka nan kuma dai za a yi ta duba muhimmanci da muhimmanci kowanne gwargwadon muhimmancin sa kamar da kika san idan za ki yi abinci a gida akwai abin da a cikin abincin nan yana da muhimmanci na farko wani kuma muhimmancin shi na biyu ne wani kuma na uku asalin masarar da za a yi tuwon tafi naman miya muhimmanci ko wataƙila shi kuma naman miya muhimmancin shi kuma ya fi na kori misali wataƙila ku da kuka sai da kuke yanka yau to haka yake a lissafin muhimmancin ilmomi din da haka za mu bada ƙarfin bayanin mu akan darajar malaman addini musamman saboda su ne wannan matsalar take shafa kai tsaye malaman boko kam ba sa samun reni daga ɗalibansu saboda kamar da Qur'ani ya mana baki kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira aw rajul kuma wa tadharuna wara'ahu yawman 'azima muna son duniya muna mantawa da lahira kuma muna manta wata rana mai girma a bayan duniya to duk abin da ake ganin amfanin shi nan kusa to ba a wasa da amfanin shi saboda yanzu nan wani yayi boko an ga ya zama babban mutum wane ya boko an ga ya zama babban lauya wane ya boko an ga ya zama injiniya wane ya yi boko an ga ya zama gwamna to an san boko yana da amfani da haka ba wanda yake daina boko ba haka bane da haka duk malamin boko ana girmama shi inda aka je ko da bayan an gama makarantar ba za a ba shi girma ba amma san da ake karatun za a girmama shi saboda yana da wani abu da yake nema ku duba ku ga irin girman da ake bawa likita mutane suna girmama likita fiye da Allah idan likita ya ce a yi abu ba wanda yake kaucewa ba haka ba ne in ya ce yau ki bar shan gishiri ki daina cin naman saniya ki daina bacci sai kin sha kwaya guda kaza ba za ki ƙara karewa nan dokar ba amma dokokin Allah guda na kin karewa za a ce likita ya ce ka aika za me za ki bashi wannan muhimmancin saboda duniya ya sani kuma ana ganin da gaske ne yana da muhimmanci wajen jin dadin rayuwar duniya. Allah ta tsare. Ba ina cewa kar a girmama likita bane, amma ina kwatanci ne da za a gani. Su kuma malaman addini sai suka waye gari suna cikin halin haulai, suna cikin targaro. Ba su da wanda yake wakiltar su, ba su da murya, ba su da komai. Sai dai a bar su cikin kunci da raini. In ma an gan su sun samu wani abu, to za a yi ta zargin ya haka suka samu. In an ga malami da wata kyakkyawar mota, sai a ce ina ya samu kuɗi. In malami ya ce zai yi wata harka, sai a ce a'a, bai kamata kai malami kana yin ta ba. Kuma su sauran suna yi. Sai a ce malam har da ku? Misali ko? To sai zama ba su da wannan kimar da ake ba sauran mutane. Shi sa za mu karkata zuwa ga bayani a kansu. Wannan rayuwar da muke ganinta ya yi wa masu albarka, kamar da Allah ya ambata yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah ya fitar da mu daga cikin mahaifar iyayenmu, ba mu san komai ba. Haka kowa ya zo duniya tsantsagariyar jahili, bai san komai ba. Abubuwa uku suke sa ya san rayuwa. Na farko ita kanta rayuwar makaranta ce, za ta koya mishi yadda ake yin ta. Sannan abu na biyu, zai kuma koyi abu daga malaman shi, wanda malaman shi na farko ita ce mahaifiyarsa har zuwa malamai na waje. Sannan zai kuma koyi wasu abubuwa daga littattafai idan ya iya karatu. Kun ga ita kanta rayuwa a matsayinta na makaranta da kuma littattafai da muke karantawa mu samu ilimi, ba sa iya shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya sai in an dace kawai, sai in an yi dace. Kuma haka manzo Allah yake cewa cikin hadisi ingantacce na Bukhari da Muslim, kullu mauludin yuladu ala al-fitra wa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Kowane ɗa ana haifin shi akan lafiyayyar ɗabi'a ta karɓan gaskiya, amma iyayen shi na iya karkatar da shi, sa shi a wani tafarki mummuna. Iyayen shi su ne rayuwar nan tashi da sauran al'umma da suke kewaye da shi. Shi ko littafi ba kowane ne yake ɗauke da alkhairi ba, Qur'ani ne kawai ke ɗauke da alkhairi zalla. Amma ko ni zabi ana yi samun kuskure a cikin shi, to malami shi zai gaya maka me daidai me kuskure, me daidai me kuskure. Kamar mota ce, mota ita ke ɗaukar mutane ta kai su wani gari, amma zai yiwuwa ta kai su da kanta sai da direba. To direba ɗin nan shi ne malami, zai kai ka tudun mun tsiya, zai gaya maka abinda zai amfane ka, ko da shi zai cutu zai gaya maka. Da haka muhimmancin malami a rayuwar 'yan adam abu ne wanda ba zai yiwu a karanta shi ba. Don haka Larabawa suke kallon malami, mutane suke kallon malami a matsayin uba na addini, kamar yadda yake da uba na rayuwa, to yana da uba na addini. Kamar yadda misali za ka ga mutum a sana'ar shi yana da wani ubangida wanda yake jagaba, ko ya koya mishi sana'ar ko ya sa shi a kan turba. Malami shi kuma shi ne jagaban ka na addini. Yana da kyau tun farko mai matashiya akan cewa malami ba annabi bane, ba ma'asumi bane, dan adam ne kamar kowa. Da haka duk abin da aka ce wa kowa dan adam, to yana da wasu dabi'u da suke labinta shi. To gaskiya akwai kuskure, akwai ganganci, akwai ruɗin shedan, akwai karancin ilimi, akwai abubuwa da dama da suke iya tasiri gare shi ya aikata wani abin da ba haka ake tsammanin ya aikata ba. Ya kamata mu rike wannan a cikin kwakwalwar mutum farko. Wannan ke dangane da falalar malami a cikin addini. Wannan abu ne da yake sananne ga duk wani wanda yake da basira lafiyayya, duk wanda yake da hankali lafiyayya san malami ba karamin mutum bane. Alkur'ani mai girma ya zo da bayanai mabambanta wanda suke nuni zuwa ga darajar malamai. Za mu ishara zuwa ga wasu su a takaice. Abu na farko, faɗin Allah da yake cewa يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات أشكين سورة المجادلة الله ينا أوكك ما سو إيماني دا وندو سكي ما سو إلمي متاكي متاكي واتو وانا ينا نوني إزوا أغسيوا ما سو إلمي سنا دا متاكي نمسلم دا الله يكي باك نتوكك في رسورة متاكي أشكين قال إمرانا الله يكي شوا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. Allah ya ce shi da kanshi Allah ya shaida cewa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai shi kadai. Haka nan mala'iku ma sun shaida cewa Allah shi kadai ne abin bauta. Allah ya ce sai kuma malamai su ne suke shedawa har ila yau ma'ana Allah da kanshi da mala'iku da malamai su ne waɗanda suka shaida cewa Allah ɗaya ne sauran mutane fa sai in sun ji daga bakin malamai wannan yana nuni zuwa ga darajar malamai wajen sanin Allah haka Allah yake faɗa a cikin suratul zumar da yake cewa qul an yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ka tambaye su kana ganin zai yiwu a ce masu ilimi da jahilai a ce su irin su daya ga wanda suka fassara hal anan da ma'anar tambaya ke wasu kuma suna ganin hal anan da ma'anar wato cewa a'a ma'ananta ma ya sauyi ba za su daidaita ba kamar da koda tambaya akwai tambayar da in kai mutum ba amsa kake nema ba kana ce mishi abin ba haka ba idan kika faɗi magana sai aka ce kai wace sai kika ce ƙarya nake miki kina nufin ba ƙarya nake ba kenan ko kin ga tambaya ce amma da ma'anar inkari to haka nan ma kamar Allah yana cewa ne masu ilimi ba za su yi da marasa ilimi haka a wani waje har ila Allah yake cewa fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun a cikin suratul naml kenan naml ko nahl ɗayan biyu fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi mazowa ilimi duk abin da baku sani ba ku tambayi wanda suka sani kamar yadda Bahaushe yake cewa matambayi baya bata a cikin ankabutu kuma Allah yake cewa ma ya aqilu wa tilka al-amsal ladribuha lin-nas wa ma ya aqiluha illa al-alimun Allah yake dukkanin misalai ga sunan burjik Allah yana buga misali a Qur'ani misali iri daban-daban ya misalta kaza ga sunan Qur'ani a cike da misalai amma sai Allah yake cewa wanda yake fahimtar abinda Allah yake nufi da misalan nan Allah yake illa al-alimun sai malamai sauran mutane ba sa fahimtar me Allah yake nufi wannan kadai ya ishi malamai daraja cewa Allah ya ba da shaida akan cewa su suke fahimtar magana haka a dai cikin ita wannan sura Allah yake cewa bal huwa ayatun bayyinat fi sudurin ladina utul ilm cikin an kabuta ila yau cewa ai shi alqur'ani ayoyi ne masu bayani dalla dalla waɗanda Allah ya zanka masu a cikin kirazan waɗanda aka baiwa ilmi wannan ma shaida ce akan cewa malamai masana alqur'ani da sauran imamin addini su ne suke rike da kambun ilimin addinin Allah Allah ya ce kuma a cikin fatir innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama kadai waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin bayinsa Allah ya ce su ne malamai Allah ka samu a cikin masu tsoron Allah waɗannan a take suke nan kwarai da gaske dan ba na so na tsawaita tadin ta yadda za a manta asalin matashiya amma Qur'ani cike yake da bayanai masu kama da waɗannan a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma akwai hadisan da suka zo da dama waɗanda suke nuni zuwa ga daraja da kimar malamai masana addinin Allah kamar fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar a cikin Musnad da shi da al-Imam al-Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra tashi shi ma ya fitar haka Imam Tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisi da manzon Allah yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'a inma yaqbidu al-ilma bi mawti al-ulama hatta idha lam yuqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala wasu'ilu fa aftu bi ghayri 'ilm wa dallu wa adallu Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa cikin hadisin Allah ba zai karbe ilimi daga mutane intiza'a kawai mutum a ce da ilimin sa da komai sai a wayi gari duka ya manta ba Allah ba zai haka ba kamar yadda misali kike formatting memory din ki ya zama abin da yake cikin yanzu babu Allah baya haka malami ya tashi ya zama jahili Allah bai haka to amma Allah zai kwashe ilimi daga cikin al'umma ta hanyar mutuwar malamai duk sanda wani malami ya mutu sai ya zama babu makwafinsa sai ya bar wani gibi da haka ana musu dauki ɗaiɗai mutuwa na musu dauki ɗaiɗai har a wayi gari sun kare babu malamai sai mutane su riki jahilai a matsayin malamai sai a daura jahilai a kujeran malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan jahilai sai a dinga tambaye su dan su yi bayani akan addini tunda ba su sani ba suna kan bata kenan kuma sai su ga mutane wannan jahilci sai su batar da mutane wannan yana nuna hadarin da al'umma suke ciki a lokacin da babu malamai a cikin su cewa za su zama a hannun jahilai ke zai zama makahu na jan makahu Allah ka tsare a cikin wani hadisi ya ila yau wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar manzo Allah yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din wanda Allah yake nufin shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini sai ya bashi ilimi na sanin addini wannan yana nuni zuwa ga wanda da gan shi da ilimi to wannan alama ce akan Allah ya nufi shi da alkhairi Allah ta samu gaci akwai hadisi shahararre wanda al-Imam al-Bukhari ya sanar da shi da Muslim manzo Allah yake cewa man adani waliyan faqad azantuhu bil harb wanda bi yayi gaba da masoyina to ina cewa wannan mutumin ya fito mai fada ni da shi inji Allah hadisi ne qudsi al-Imam ash-Shafi'i ya fasara ma'anarsa kamar yadda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya ruwaito a cikin littafin shi mai suna al-Faqih wal-Mutafaqqih yace Shafi'i ya bada labarin cewa wannan hadisin yana magana ne akan malamai masoya Allah din nan da Allah yake cewa za kai fada da shi idan kai gaba da su sune malamai masana addini inji al-Imam Muhammad bin Idris ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi haka a cikin hadisin da al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi da al-Imam al-Hafiz Ibn Abd al-Barr an-Namri a cikin littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin udulu kowane al-umma kowane generation kowane zamani za a samu mutanen kirkin ciki za su zama su suke rike da ilimin addinin musulunci wannan shaida ce akan cewa malaman kowane zamani suna daga cikin lissafin mutanen kirkin zamani kuma su mabiya ne wato ga mutanen kirkin zamanin da suka shude a cikin sun zama cikin karafka waɗanda Allah yake cewa kenan walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wanda duk suka zo daga baya suna cewa Allah ka mana gafara da mu da ƴan uwanmu da suka rigaye mu a cikin imani waɗannan hadisai kamar nuni ne kawai kankani game da ɗaruruwan hadisai wanda suke magana akan daraja da falalan malamai wannan kuma ka buɗe shi babi ne mai zaman kansa na tsammanin waɗannan nassoshin na Qur'ani da hadisi sun isa su gaya mana falalan malamai kuma dama mu musulmai mu ahlus sunna da zara an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce to ya ishe mu hujja ba mu bukata kuma magana wa waɗannan kadai sun isa su wakilci sauran nassoshin da suke bayani akan darajar malamai amma idan muka kalli rayuwa ita kanta ta isa gaya mana darajar malami alal misali sun muka dauki akasin malami shine jahili ko akasin masani shine wanda bai sani ba to kalla ku ga kalmar jahili kalma ce mummuna mai nauyi kalma ce da har ana amfani da ita wajen zagin mutum kuma a duniya akwai daraja iri uku da Allah ya ba mutane daraja ɗaya abu uku ce Qur'ani ya yi ishara zuwa gare su qul la aqul lakum indi khaza'inul ard wala a'lamu al-ghayb wala aqul lakum inni malak Allah ya ce kace musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ni da taskokin duniya wato arziki ke wala aqul lakum indi khaza'inul ard ba ni da taskokin duniya ba ni da account ne nauyi ba ni da jari ba ni da kasuwanci ni ba a taji gibin wala a'lamu al-ghayba ban san ilimin gairu ba wala aqul lakum inni malak kuma ba na ce muku ni mala'ika ne ko ni mai sarauta ne sai in fasara kun ga abu uku nan su ne daraja da Allah yake wa mutane a duniya sarauta dukiya ilimi ko fahimta wannan abun guda uku za su ba mu fa'ida akan wadayan abu uku nan su ne darajar mutane a duniya da su ne ake daga mutum kafa a ce wani batara ke kowane irin shugabanci yana sa a ga cewa ka fi sauran mutane daraja wani attajiri ne mai wadata wannan ma yana baka daraja fiye da sauran mutane wani mai ilimi wannan ma yana baka daraja fiye da sauran mutane ina jin babu wanda zai jada ni akan wani kowa ya yarda haka duk inda yake nemo ta alfarma to ɗayan ukun nan su ne mutane masu alfarma idan aure ne aka zo nema ɗayan ukun nan shine kimar mutum idan wani mukami ne idan fada a jini idan baiwa mutum alfarma ne ko daga masa kafa to ɗaya uku nan ke baka wannan daraja to da gaskiya mu kalla idan ka ce mutum talaka ba shine aka san me kudi ba baya jin haushi ya san shi talaka ne ko ba zai ji haushi ba na ka ce mutum wato talaka da ma'anar wanda bai da kudi ko talaka da ma'anar wanda bai da shugabanci baka jin wani nauyi cewa ba eh daga sai ne ka sa haka ma'ana idan yanzu mutum aka ce da shi honorable in ya san ba honorable shi zai ce a ba honorable bane shi da kanshi ma zai fada in da za a ce mashi da Allah jibo wannan bai da ko titi in ya san bai da ko titi ba zai jawo shi ba sai dai ya ga cewa bai kamata a aibata shi da rashin abun hannu ba ko amma da aka ce mutum jahili ba ko ya san bai da ilimi sai so a ce mai jani in ka kira sunan mutum kawai gatsan ka ce mushi isyaku sai ce haba ba za ka ce ma malam ba wato duk wanda bai da wani mukami sai a ce mushi malam ko ba ka bane malam malama ba wanda yake so a ce mai jani eh to ko da an san ba mai karatu ba sai ai ba a ce mutum jahili ba haka zai bada amsa shekaru ba shekaru na yanzu wani ya ce mun jahili dan ni ban yi karatu ba amma kuma ya yarda a ce mai karatu to wannan kariya yake ga mana darajar ilimi shine har wanda ba su da alaka da ilimi za su a kira su da sunan ilimi amma mutum bai so in shi ba mai kudi bane a kira shi da sunan mai kudi zai yarda ya amsa sunan cewa shi mara kudi ne zai yarda ya amsa sunan cewa shi mara arziki ne mara talauta kuma baya so ya amsa sunan shi jahili ne ma'ana sai kalmar jahili ta zama ita zagi ce kenan ba siffa ce da take nuna kawai wani hali ba uban mutane shine annabi Adam alaihi salam da Allah ya tashi bashi daraja da tafi ta kowa har ta mala'iku ne Allah ya ce bayan da ya halice shi Allah ya ce wa allama Adam al-asma'a kulla sai Allah ya sanar shi da Adam sunaye gaba ɗaya sunaye duka abubuwan duniyar nan wannan ne ya bashi daraja akan mala'iku aka ce su tashi su mai sujuda aka ce su gaishe shi wannan ya bashi ɗaukaka kuma wannan yake nuni zuwa ga ƴaƴan shi har duniya ta tashi idan suna neman ɗaukaka to sai sun yi ilimi ina fata mun gane Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi mishi wahayin farko ba a ce ayi sallah ba a ce ayi zakka ba a ce ayi azumi ba tukunna shi da aka fara da cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq a fara da karatu sannan da mutanen Makka suke ta korafi cewa su suna son su ga mu'jiza idan da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne to ya kawo musu mu'jiza irin ta Musa ko ta Isa ko ta Ibrahim sai Allah ya ce ba wata mu'jiza da za a bar ku a wala nakin anna anzalna alaykal kitaba tusla alayhi bi ishesu aya ba cewa mun saukar maka da alqur'ani alqur'anin nan shi ne aya kawai shi kuma alqur'ani littafin karatu ne shi ne asalin mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace ta wanzu har zuwa yanzu da muke har kuma zuwa tashin alkiyama wani mawaki yana cewa al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baita al-izz wal karam shi ilmi yana daga gidan da ba shi da fandisho shi kuma jahilci yana ruguza gida na daraja gida na girma na tsammanin ɗan uwa masu albarka za su iya ci gaba da tunano a dalilai a cikin rayuwa waɗanda suke nuni zuwa ga falalar ilimi da falalar masu ilimi fiye da waɗannan da na ambata shi wannan ina matashiya ne kafin mu kai ga asalin kabiyar ko kuma matashiyar magana ta fuskar ladubban da ake so ɗalibi ya lazumta wajen mu'amala da malamansa suna da yawa ƙwarai da gaske kamar yadda na ambata a ƙarshe za mu faɗo wasu littattafai wanda za su zama tushen bayanai don samun bayani akan ladubban hulɗa da malamai za mu faɗi manazarta inda za a samu ƙarin bayanai daga gaskiyar abin da malaman suka faɗa akwai wasu gaɓoɓi da nake so na mana ishara zuwa gare su a gurguje na farko yana daga cikin ladabi tsakaninka ko tsakaninki da malaminki ko malaminka
shine tun farko a kyautata zaben malami a zaben malami wanda yake ya dace da matakin ilimi kuma wanda yake da abin da ake nema na ilimi sannan wanda yake da halaye na kirki da za a koya a wurin shi yana daga cikin kuskuren da muke wajen zaben malami shine ba mu zabo ne dace da irin abin da muke nema ba ko kuma mutane suna bin shahara wajen zaben malamai wanne ne aka ji labarin sa kuma a mafiyar lokuta ba dole ne wanda ya shahara ya zama shi yake da abin da yake bukata ba dole ba wani lokaci ma shahara takan hana malamin da ya shahara ya ba ɗaliban shi abin da suke bukata domin wannan shahara za ta cinye mishi mafiyar lokutan shi masu son su gana da shi masu son su ɗauki hoto da shi masu son su gayyace shi ya je musu lacca ba za su bari asalin ɗaliban shi su mori ilimin sa kamar a kamar matar aure ce da wanda take da mijinta ba wanda ya san shi a duniyar nan da wanda kuma a ce mijinta gwamna ne a ganin koce ta fi morewa miji za a ga kamar matar gwamna ta fi morewa ko amma ba haka bane in kina da kawa wanda take da miji wani babban mutum ki tabe take da ke da mijin ki kullun kawai zai fita kasuwa ne ko shagon shi ya je harkar shi ya dawo gida ku kwana wuri daya kwana kuna fira gari ya waye ku fada ku dadi da wanda za ce wata guda ba ta samu awa daya sai magana da mijinta ba sai ta ga shi a kibiyo ta amma kuma na ana ta ga shi da a shi babban mijin to ba kullu shi ne shahara take da wannan amfanin ba ba kullu shi ba za a ji labarin ta amma kuma za ka biya farashin ta wallahi almusta'an to da haka yana daga cikin ladabi shine mutum ya guje ma zaben malami kawai akan shahara sa amma akan bukatar da zai biya maka haka abu na biyu ko kuma da gaskiya abubuwan masu muhimmanci shine wajibi ne mutum ya zama mai biyayya ga malaman sa da abin da aka ce yayi yayi da abin da aka ce ya bari matukar wannan abin bai saba wa shari'a ba ana ciro wannan daga kissar annabi Musa da annabi Khadir alaihi wassalam kunga Khadiru ya ba annabi Musa doka tun farko cewa فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى إن ذاك ديني توكلت تنبين كومي تنبيع مكان بانا تنششجي أنه موسى دي إياها أجيبا سيدة يتوان نن تنبيعين شنا همان زعلا يكي سوا إنا ما دع شيء وانا موسى يا يشو هر منسى مكادم بياني أكين إلي مخدر فأما دي إياه وانا شرب وطلبا أسو كذا مني كذا لندن دا كذا لها إلي وانا ودى مالمينة كم بغانا تنا كربيوا بايكو yana hana albarkar karatu duk abin da aka ce mutum yayi to yayi ya bari haka kuma ana son ya zama an girmama malami girmamawa bisa duk wani abu da yake da sunan girmamawa a shari'a da al'ada a shari'ar musulunci ne girmamawa to ayi shi a al'adar mutanen wajen menene girmamawa to shi ma ayi ma malami shi saboda kowane mutane kuma inda suke rayuwa akwai abin da al'ada su ta hukunta cewa girmamawa ne yanzu kun ga misali kamar a ƙauyuka birni ya riga ya lalace babu al'adu yanzu a birni sai dai barakanci amma a ƙauyuka misali yana daga cikin girmamawa idan malami ya zo ya taho to kowa ya kauce ya bashi hanya duk babba idan ya taho yara za su kauce su bashi hanya ya wuce kin ga wannan a ƙauye kenan amma a birni ba sai wani ban gaji ka da kafar shi misali nake ko sannan a mukaddara shin yana cikin al'adar mu ka buga wa malami waya ko ka mai flashin dai daga cikin mutunci wannan ba da izini ba kawai ka kira ka mutum flashin ko da sa an kai ɗaya san flashin ko to yana da kyau mutum ya kiyaye irin wannan haka akwai wuraren da al'ada su ta hukunta ba ka fara yin malami magana sai ya maka ko da ka gan shi a wani waje ne inda kula ka bara kula shi to wannan madawar al'adun chaka haka akwai al'adun da suka hukunta cewa ba a fadan sunan malami kuma al'adar mu haka take ba a cewa kawai Kabiru misali dole sai an ce malam ko Allah shi gafarta malam ko aramma ko alasaini ko me ake faɗa gwargwadon halin al'adun mutane ko yaran su wannan madiya daga cikin mutuntawa a mizanin al'ada wajibi ne a bar malami duka irin wannan girmamawa kuma wajibi ne a san darajar sa da haƙƙin sa koda bayan shudewar zamanin koyon karatu taya ake sanin haka shine a dinga mishi addu'a Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi in sirra su a dinga musu addu'a Allah ya gafarta musu malamai suka ce babu laifi ziyarar kabarinsu babu laifi kuma a dinga mutunta iyalansu da waɗanda suke danginsu koda bayan shudewar su malama sannan hakuri akan nunkufarci da halin wani malama akwai malamin da kamar da muka fara tun farko dan adanci yana da wani halin da ba a so akwai malamin da mugu akwai malamin da haka nan kawai zai tsana wani akwai malami wanda yake mai sa ido akwai mai kauran maki akwai mai zalunci zai adalci ya fi son suwanci baya son suwanci duk ana iya samu ko to sai a yi hakuri kamar yadda idan Allah ya sa babanki ko mijinki na da wasu halaye marasa kyau ba hakuri kike da shi ba idan yanzu mijinki yana shan taba Allah ya tsare haka za ki hakura da warin taban ne gobe na kusa da ki za ki ce ne ko bari ki kai wa alkali a kashe aure in an ce bai ce ni ba na san warin taba ai ba na jin ya kai da za ka shawo ya a gaba alkali ko haka za ki hakura tunda dai kin ji kin gani haka idan baban mutum yana da wani hali na banza a ce duk an mushi fada sai yayi zagi sai yayi asha ko kuma yana cin mutuncin mahaifiyar ku a idan ku za ku ce ba baban ku bane hakuri za a yi da shi a tana a har Allah ya raba lafiya ko to zaki ga shi ma malama a kowanne yake da wani hali tabbas halin ba mai kyau bane to shi ma hakuri yake da shi akwai malamai da suka zo a cikin tarihi waɗanda suke da wasu halaye har labarin su ake amma haka ɗaliban su suka yi hakuri da su akwai al-imamu Sulaiman ibn Mihran al-A'rash ina jin kun saba jin sunan wannan malamin A'rash malami ne babba daga cikin malamai amma yana da halaye marasa kirki Allah ya gafarta mai daga cikin halayen shi shine yana da kare a gidan shi wanda in ka zo gidan karen zai cije ka saboda baya son kowa ya bi gidan shi ya aje kare kawai dan ya dinga cizan mutane sai aka samu wasu dalibai su kuma suka sa wa karen guba ya ce mutu saboda ya takura musu idan yana cikin karatu in ka zauna kusa da shi sai dinga yi idan ya miƙa hannun shi kawai sai ya rankwashe ka haka nan kawai ba kame koyi ba wani baƙo ya taɓa zuwa haka da kazan laha sai zauna a gaba da zauna a gaba malam ya fara karatu yana rankwashe shi kuma in dai ka ce wai kai ka gaji rankwashe ka tashi an zama karatu wurin ɗalibai suka dinga mai ishara don Allah ka yi haƙuri ka tashi ka yi haƙuri haka ake karar ƙwashe shi haka tashi makarantar malami ne wanda yake yana da ciwon ido baya gani idan dare yayi wata rana sai ya je jana'iza sai wani ya ce mishi algata malam barin kai ka gida barin maka jagora mai da ka gida tunda yamma ta yi ne kama sandar shi ya tafi da shi ne kun ya kawo shi gida kawai sai bayan gari da shi ya kai shi daji ga shi dare yayi sai ya ce mishi algata malam ya ce ya aka yi ce ka ganin da muke to daji ne wajen gari kuma wallahi ko ka koya min karatu yanzu nan ko kuma anan zan baka wallahi shikenan sai dai ka san za ka koma gida yace to Allah ya amma ba ku ne kawo zauna an koya min ya zauna ya zo da dama takaddin shi sai da ya cika takaddin shi gaba daya da hadisai ya cika su fal ya tabbata ya kwashi iya abin da zai kwasa yace to guje kake gida Allah ka sanar haka suka karo malamin ta mushi Allah ya sai da suka zo shi kuma ana shigowa gari sai ya bada ajiyan allunan a wani waje ya raka shi har kofar gida ana zuwa kofar gida da malam ya tabbata ya taka dokin kofar gidan shi kawai sai ya rungume shi ya sa ido ya ce barawo da aka sai ya ce ku kwace min allunan da ke hannun wannan matsayacin sai ce ai kai a banza mala wannan allunan na riga na bada su ajiya tun tuni sai je ka Allah ya isa kuma da hadisan da na gaya ma na ƙarya ne yace aha ai na san wannan da ya faɗa ne kawai to haka tarihi yake cike da irin wannan abun nan da suka dinga yi takun saka shi da ɗaliban shi saboda ba yi da haƙuri to akwai irin wannan wanda komai aka yi ya yi faɗa to haka ake haƙuri da shi akwai malamin da zai zama yana da wani hali alimisali malami da zai zo kina sai da kaya sai ya anshe kayan ya kibiya sai da mai sai da atabobi ko to ya kwasan ma yayin shi da matan shi kayan sallah kuma wallahi ya kibiya
saurin bashi kenan go za ka baki hakuri da shi har sai ya biya take je kina kaza Allah kina tsine mai albarka cewa malaman nan ba sa aiki da karatun su ina mana misali ne ko da zamu gani haka ana so kuma ya zama a dinga zama a gaban malami cikin natsuwa sannan da gaskiyar ladubba aka ce baka zuwa ka ziyarci malami ko ka je inda yake ba tare da izinin shi musamman mata baya daga cikin ladabi ki je gun malami ba tare da izinin shi ba ko kuma gidan shi ko kuma a lokutan da ba na karatu ba a nemi sai an gana da shi duk wannan baya cikin ladabi sannan in do ganawa da malami wajibi ne a yi magana ta mutunci ya girmamawa kuma kar maganar da faɗa a ɗazu yana daga cikin rashin ladabi shine yin katsalanda a cikin abin da malami ke faɗa yana jawo aya kafin ya kai ƙarshe ki ƙarasa mishi ko kenan kin haddace ko in ya ja hadisi bai baki dama ba ki ƙarasa mishi ko yana so ya faɗi wani abu ki mamma zaki tuna mai ko ki ce malam ba haka bane katsalandan da ake yi malamai a aji akwai waɗanda marasa kunya a aji na ga irin wata ta yi kama da yansu wasu kuma a cikin al'adarsu kamar idan ana tafiya da malami shi ne ba a jerawa kafaɗa da shi idan kai malami ko da abokinka ne ko sa'an ka ne to ba ka jerawa kafaɗa da shi idan da rana ne sai ka tsaya a bayan shi idan da dare ne sai ka tsaya a gaban shi haka suke cewa ya danganta ne ga irin al'adar mutane sannan shi kuma malami ana so ya zama mai tawalu kai ya zama mai girman kai da jin cewa ya fi kowa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne malamin kowa amma yana goye mutane a kan abin hawan shi ya sha goye mutane a kan jakin shi ko raƙon shi yana zama da mutane ya ci abinci tare da su yana hulɗa da su yana zuwa gidan mutanen shi manzo Allah yakan je gidan tsohuwa wadda ba ta da kowa ya je shiga ɗakin ta ya zauna a kan gadonta ya gaisa da ita in ta kawo mishi irin abincinsa na tsofaffi ya ci ba yi da girman kai irin kwaɗannan da tsofaffi suke ko ragowar tuwo ba zai ce mishi babban mutum ba ne ba zai ci wannan ba sai an sa ya ci kuma ya mata godiya yana zuwa gidansa ana su mahaifiya ana tsohuwa ce har ya bacci rana a gidan duk wannan yana nuni zuwa ga tawalu'u to wajibi ne shi kuma malami ya zama yana da wannan tawalu saboda abun koyi ne shi a cikin al'umma babu kyau girman kai baya daga cikin halin mutanen kirki Allah ka tsare mu to bayan da muka san waɗannan abubuwa ya kamata mu fara tunanin to me ya kawo malami ke fuskantar irin wulakancin da yake fuskanta me ke sa a raina malami bayan mun ji Qur'ani ya girmama shi sunna ta girmama shi halin rayuwa ma ya girmama shi har malamai sun yi bayani akan ladubba da ya kamata a yi aiki da su wajen girmama malami me yasa kuma aikace malamai suke fuskantar irin wannan wulakanci me yasa ya kamata mu tambayi kanmu abu na farko akwai hasada ita ce matashiyar da aka nemi ne magana a kai tun asali menene hasada shine ganin kyashin alherin da Allah ya yi ilimi ni'ima ce kuma ka'idar da Allah ya sanya dan adam shine duk wata ni'ima da Allah ya yi wani kuma Allah zai jarabce shi da wasu wanda ba sa san wannan ni'ima suna cin haushin shi akan ta duk wani wanda Allah ya bashi wata falala da ya fi sauran sai kaga sauran suna jawo haushin shi sauran mutane za su jawo haushin shi ma'ana yanzu ƴan mata ne duka ƙawayen juna idan wata ta samu miji sauran ba su samu sai take ga suna jin haushi ta kamar ita ta hana su su samu miji ƴan kasuwa ne duka suna ciniki iri guda idan ɗaya ya fi sauran samun customer sai su fara jin haushin shi haka mutane ne duka suna anguwa guda suka taso sai Allah ya ba wani ɗaukaka a cikinsu sai ka ga sauran sa'annin shi in ba wanda Allah ya tsare ba kawai sai su dinga jin haushi wannan ɗabi'a ce sai Allah ya taimaki mutum yake iya maganin ta sai ya ji wani abu a ran shi cewa kai ina ma dai ba wannan ne ya samu ba da a ce ni ne na samu Allah ka tsare mu daga wannan cuta to ana wa malamai hasada tun daga isu junansu da kuma tsakaninsu da sauran mutanen gari ana hasada a ga malami ya samu wani abu ko ya ɗaukaka ko an ji labarinsa ko yana da murya mai ƙarfi da ake jin maganarsa to ana mai hasada to wannan hasada takan jawo raini domin ita hasada daga cikin illata takan hana ganin duk wani alheri na mutum mahasadi zai ganin alherin wanda yake hasada duk abin da yi sai ya mai wata mummunan fasa duk abin da yi sai ya ga cewa ba haka ya kamata a yi ba ko kuma ba a iya ba akwai jahilci jahilci yana zama sanadiyar wulakanta malamai shine mutum bai san ilimi ba da haka bai san darajar shi ba duba ku ga mu talakawa ba mu san darajar kudi ba masu kudi suka san darajar kudi daga idan talaka ya samu kudi nan da nan sai bindiga da su duk sai kashe su da za a bani miliyan 5 a yau duk sai na kashe su kafin wata guda saboda ban san darajar su ba zan fara ta nan me zan siya nayi kaza ko amma idan mai kudi ya samu 5,000 yana tunaniya za a iya kara su ne a cikin jarun kudin shi su karu ba tunanin shi ya kashe su ba kuma din da ya ga wani mai kudi ya san mutuncin shi ya san saboda ya san gwagwarmayar da ake gaba a samu kudi idan ya ga mai kudi dan uwan shi ya san darajar sa amma to shi jahili tunda bai taba zama malami bai san wahala ilimi ba ko to yana raina malami da ka jahilci ne kaga mutum na raina malami alama bai san darajar ilimi ba idan mutum ya taba yin ciwo iri kaza sai ya warke in ya ga mai irin cutar ya fi gane tausayin shi ko yawa idan an taba miki mutuwa mutuwar da ko uba ko miji ran da aka yi wata irin wannan mutuwar za ki fi tausaya mata fiye da wanda ɗanta bai taɓa mutuwa ba fiye da wanda mijinta bai taɓa mutuwa ba fiye da wanda babanta bai taɓa mutuwa ba yanzu za ki tuna wannan zafin ke ma kin taɓa jin irin shi za ki fi tausaya mata haka ne ko akwai sakacin hukuma hukumar ƙasashen mu da muke rayuwa sun taimaka wajen wulakanta malamai shine malamai ba su da mutunci a idan hukuma ana neman su ne kawai idan an zo siyasa a siyasar masu wa ake nema waɗanda suke da murya da za su faɗa a shi wannan sun ce wa talakawa a zaɓuwa ne za a zaɓe shi amma ba ka babu gwamnati da malamai kin ga likitoci da injiniyoyi da lauyoyi da masana harkokin tattalin arziki da malaman jami'a duk waɗannan gwamnati tana yi da su da haka suna da hukuma da take kula da su suna da albashi suna da promotion in an tashi abin da ya shafi harkar su za a nemo su da haka sai yasa mutane suke ganin girman su yanzu ran da aka taɓa wani ɗan sanda to sai inda ƙarfin hukumar sanda ta ƙare ran da aka taɓa wani soja sai inda ƙarfin hukumar soja ta ƙare ran da aka taɓa lauya sai inda ƙarfin ƙungiyar lauyoyi ta ƙare amma aka taɓa wani malami sai da ce Allah ya saka mai ba wasu da su kare shi hatta malamai yan wani sai yake Allah ya sa ko kuma ma timurna to wannan rashin samun kulawa a hukumance da kuma a idan al'umma shi yasa malami bai da daraja hukuma bata kula ba sai kuma al'umma ma bata kula ba duk wanda kaga ya tsaya yana karantar da al'umma to yana yi ne kawai don lahira amma su al'umma ba za su dauke mishi dawainiyar rayuwar shi ba ruwan su da shi me ya ci me ya sha ina yake kwana ya ayyan shi suke yi in babu lafiya ya zai samu kuɗin magani ba wanda ya damu da wannan za dai a zo a taru a gaban shi ya karantar kowa kuma ya koma ya harkar shi gara gara ma ku mata suna da kishi da tausayin su taimaka malaman su amma maza ba ruwan su sai dai a hannun maza za ku amsa kuɗin ku ba malamin ku amma su ba su ba nasu malamin ba in aka taru a gaban malama aka karatu kowa da an tashi tashi ko zai tafi malamin nan ranar a gidan shi akwai abin da za a ci ko babu ba wanda ya damu kuma ba za a ce bari a dinga hada kuɗi in wata ya a bashi albashi ba yadda su ma suke an san albashi a wata ba za a ce to malamin nan tunda ya dage yana koya mana addinin mu bari shi ma mu dauke mashi ta dawainiya ba za a yi haka ba idan ma ya zo ya ci bashi a shagon wani bai biya ba to ya zama abin fadi kun ga sakacin al'umma da kuma sakacin gwamnati yasa sai mutuncin malamai sai ya zubi sannan akwai rayuwar da muke yi ta jari hujja shine waye mai mutunci kawai a idan mu shine wanda yake da kudi kudi ta riga sun zama su ne allolin da muke bautawa duk inda ka ji haka mutane suke yi ba ka da wani mutunci a idan mutane sai in kudi ne da kai in ba ka da kudi kone kake da shi ba abin mutunci bane a kan shi muke zumunci a kan shi muke awatayya a kan shi muke makwabtaka a kan shi muke mutunta mutane wato idan mutum zai aure yanzu yana neman ina ne zai aure wata ɗaya wadda zai samu wani abu ita ma tana neman waye za ta aura ta samu wani abu ko abin da yake ne baki idan mutum zai yi abokai yana neman wanda zai samu ne a gurin su idan mutum zai yi duk wani abu da zai yi to yana tunanin me zai samu a ciki da haka sai zama abinda kawai ke da kima a cikin a idan mutane shine arzikinka na duniya yawan waɗanda yake cewa malamai shi ma ya ja musu zuban mutunci duk abin da yawa duk bai yin kima duk abin yawa bai yin kima duk kowa malami inda ka buga malamai nan sun yawa a gari da haka sai zama su daraja wannan kuma is natural duk abin da yawa ba shi da daraja yanzu din da muke ganin darajar likitoci din nan na asibiti da za su yawa a gari sai mutuncin su ya zube da za a ce za a dinga producing likitoci yanda ake producing masu NCE misali a ce a shekara daya an yaye likita kamar guda 200,000 sai su rasa aikin da zarar su rasa aikin za su yi arha a gari amma tunda ba su da yawa in ka je shi kama da kirar ka ga kwaya daya ya saurare ka ko to sai zama suna da daraja haihu zinariya me yasa yake da daraja saboda bai da yawa duk abin da yawa bai yin daraja kalla ku gani da wanda yake da da daya da wanda yake da ayya 11 me da dayan nan idan kika tashi kika ga yake tayi atishawa tana mara to hankalin ki ya tashi ranan a asibiti zaki ne amma ne 11 sai ta fito daga uku ma ba ta da lafiya sai shi gowar haka take Allah ya ba ku sauki damuwar ta ba ta kai damuwar mai kwaya ɗayan nan ba ko saboda yanzu suna da yawa ko da a ce tsautsayi ya zo da ajali uku ɗin nan sun mutu hayan ba akwai
saura amma mai ɗayan nan idan ya mutu ai shikenan ai ta koma zero ko to duk abu in ya yawa haka yake ina fata mun gane to wannan yawan ma da malamai suka yi a cikin mutane da ya sa darajar su taro
misali da a fadin yankin nan gaba daya da Abubakar Gumi shine malamin da kai ake jin labarin shi Allah ya gafarta mai muryar shi kai ake ji sai zama yana da daraja sosai a cikin mutane shekara 30 baya zuwa kasa da haka to amma yanzu masu irin wannan muryar da sun kasu 300 wadanda ake ji a sunna kibin nan da ake fada da wasal da wane ne ina jin ana sa malamai sun fi guda 100 hala sai dai ke ta ganin su kawai akwai wata takulluma a kan internet inda ake saka karatukan malamai da ake cewa darul fikr zaki samu malami sama da 300 a wajen a nan arewacin Najeriya kawai kalla ku gani tafsirin azumi in aka fara yi tun karfe 4 na asuba a radio har karfe 1 na dare a sa wannan a cire wancan a sa wannan har ka rasa ma wanda za ka saurara to sun yi yawa ne sai zama abun bai da kima ina fata mun gane samun waɗanda suka yi karatu amma kuma ba su da siffar malamai saboda watakila ba su yi karatu a hannun malamai ba ko kuma girman su bai kai su zama malamai ba a shekaru ko siffar su ko irin magana su ko halayyar su ba irin ta malamai ba ne wannan ma ya rage darajar malamai wani akwai karatu amma akwai ƙarancin shekaru akwai karatu amma akwai rashin tarbiyya akwai karatu amma akwai rashin sanin ya kamata duk ana samun haka ko sai su dinga yin wasu abubuwa waɗanda da su za a yi malamai kuɗin goro duk sanda wani kwaya ɗaya a cikin sai wani abin da bai kamata ba sai a ce a ji haka malamai suke wannan ma ya jawa malamai zubar mutuncin su sannan sai abin da ya biyo baya na rigingimu tsakankanin malamai yi wa juna raji yi wa juna hasada yi wa juna habaici yi wa juna maƙarƙashiya musamman a wuraren da yake malamtar tana da daraja darajar da ke dawo da abun duniya kuma a ce ga wani masallaci wanda in kai limamin shi ne za ka samu girma a manyan birane irin Kano Kaduna Abuja ana samun irin waɗannan amma da wuya a irin inda babu wani abu na tattalin arziki a ƙasa a samu haka sannan akwai rashin riƙo da gaskiya daga ta fuskar su kansu malaman ko ta fuskar al'umma malami ne an ba shi amanar wani aiki kuma bai iya riƙe amanar ba kamar a ce malamai wanda suke shiga harkar siyasa ko aikin gwamnati ko malamai da ake sasa a cikin wasu kwamitoci ko su hukumomi sai a ga sun yi mu'amalar da ba ita ake tsammani ba to wannan sai ya rage musu kima sannan ya duwar munanan aƙidu kamar irin shi'a din nan irin ɗariƙu na sufaye wanda suke da aƙidu munana da suka yaɗu a cikin jama'a sai zama kuma a cikin dukkan aƙidan akwai wasu da ake ganin su malamai ne suna yi abubuwan da suke ba su da kyau
ko suna fada maganganu marasa kyau sai zama musu da mutunci su da sauraron malama sai kuma nisantan tafarkin magabata dangane da ita kanta sana'ar malanta din shine malamai amma ba akan tafarki irin na annabi da sahabbai ba mu kamar da muka ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon malami sai kuma sahabban shi sai na bayan su ba a san irin tafarkin su game da malanta ba yaya suke irin malantar su yaya kuma suka mu'amala su daliban su da zama da mutane sai da malamai ne a yanzu amma akan wani tafarki daban sai wannan ya ja musu matsaloli wannan suna daga cikin dalilai wanda za su bayyana gare mu su da wasu su cewa su suka jawa malamai zubar mutunci a wuraren da suke rayuwa Allah ya tsare to abinda za a yi a matsayin mafita shine a yi maganin waɗannan matsalolin domin duk cuta da ma aka san ga abinda ya kawo ta to za a iya sanin maganin sa duk abinda yake matsala ne to sai a magance shi da gaskiya wanda za su iya zama mafita kuma shine mutum ya dinga tunda duk abinda zai faɗa ko zai aikata to akwai hisabi fa a ranar alkiyama kuma cewa cin mutuncin musulmi kawai ga magarin musulmi manzo Allah sai ya sallama ya hana da yake cewa sibabul muslimi fusuq wa kitaluhu kufr zagin mu'mini fasikanci ya kasa kuma kafirci ba kyau zagin musulmi ma ga magari balantana kuma musulmin da ke wata daraja ta musamman haka Allah yana faɗan cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum Allah yace kada wani daga cikin mu'minai ya yi izgili ga wani daga cikin mu'minai wanda halama ya fi ka alheri wanda zaka zaga ko mun ji cewa malami tabbas yana da alheri zage shi ko cin mutunci shi ba daidai bane ta fuskar faɗan munanan maganganu akan su da batanci gare su akwai magana shahararriya da ake dangantawa al-Imam Ibn Asakir al-Dimashqi rahmatullahi alayhi a littafin shi mai suna Tabyinu Kadhib al-Muftari ala Abi al-Hasan al-Ash'ari inda yake cewa luhum al-ulama'i masmuma naman malamai yana da guba cin naman su ka ci nama ne mai guba ba gama ba kaman cin sauran naman mutane da Allah ya ce ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarintumu yin gulman mutum kamar cin naman sa ne danye ba wanda yake sanya haka ya ci naman dan uwansa bayan ya mutu to idan mutum ya ci naman malami al-Imam Abu al-Muzaffar Ibn Asakir al-Dimashqi yake cewa to wannan naman mai guba ne yace wanda duk ya ci naman su sai an ga asirin sa ya tori tun a nan duniya kuma wannan a aikace an sha gani ba abba ne wanda yake koyayye mu kalli kuma hadisin da manzo Allah ya bada labari da yake tambayar sahabbai yace kun san wane ne fallatashe suka ce fallatashe wanda bai da dukiya bai da kama sayar ba shi da jari yace musu ba shi bane nake nufi ina nufin wanda zai aiki nagari a nan duniya komai ya cika tauhidi sallah azumi zakka biyayya iyaye komai ya cika wannan alkiyama idan aka zo amma ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya yi wa da kazafi ya aibata wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a dinga daukar ladan shi ana ba wani ana ba wani ana ba wani har gaba ɗaya ladan shi ya kare da kuma masu bin shi ba shi kuma ce kine ki dira anguwan nan yau da miliyan 100 amma kuma da zaki bar anguwan nan shekara da ta wuce ana binki ba ta saka masu bin bashin nan suna ji sai su kawo da yan sandan su a zo a tara kofar gidanki ai ta ɗiban kuɗin nan ana ba mutane har sai kuɗin nan sun ƙare gaba ɗaya baki da ko city ne ba kuma sauran masu binki ba shi suke masu yarda ba daga nan a san miki anko a tafi da ke gidan yaji da safan nan sunan ki miliyoniya kafin la'akar kin gama ya gidan yaji wannan ƙaramin misali ne akan abin da zai faru ga mutumin da ya je lahira da aiki na gari amma kuma ya ci mutuncin mutane da bakinsa ko da ƙarfin hannunsa ya ci amanar mutane ya faɗi mugayen maganganu a kansu Allah ta kare al-Imam Tahawi Abu Ja'far rahmatullahi alaihi a cikin aqidarsa yana faɗan cewa aqidar musulmai ne ahlus sunna daraja malamai a inda yake cewa wa ulama as-salafi min as-sabiqina wa man ba'dahum min at-tabi'ina ahlul khairi wal athari وأحد لثقه والنذر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل yace malamai can daga cikin malaman salaf na farko sahabbai da tabi'ai da na bayan su da malaman hadisi da malaman fiqh yace mutanen alheri kun ji kaida malamai masana qur'ani malamai masana hadisi malamai masana fiqh malamai masana duk fannonin addini to mutanen alheri shi aqida shi abun musulmai wannan yace ba a ambaton su sai da magana kirki wanda bi yake ambaton su da sabanin magana ta kirki to baya kan tafarkin musulunci al-imamu an-nawawi yake cewa a cikin at-tibya fi adabi hamalat al-qur'an yace muna zuwa mu je mu yi sadaka in za mu je makaranta sai mu yi addu'a mai tawassuli mu ce ya Allah muna tawassuli da sadakan nan ka hana mu ganin aibin malamanmu bai ba su da aibi bane amma kai ka bari mu gani saboda idan mutum ya ga aibin asara tana koma zuwa gare shi shine sai ya kasa samun darajar ilimi sai ya kasa samun amfanin ilimi a da haka hadarin yana koma zuwa ga wanda yake bibiyar aibin malamin sa ko yake zagin malamin sa zai asara zai nadama kuma ba zai kira ba Allah ka tsare ina so na buga mana wasu misalai na wasu manyan malamai a tarihi waɗanda a wani lokaci a rayuwarsu sun yi wasu malamai reni duk da manyan malamai ne amma tsawon rayuwarsu sun yi nadama abin da suka yi na farkonsu shine Abu Salamata ibn Abdurrahman wanda babban tabi'i ne a cikin tabi'ai malami ne kuma Allah ya gafarta mishi dan gidan sahabi Abdurrahman ibn Auf da kan shi yake cewa kamar yadda al-Imamu Sa'id ibn Mansur ya ruwaito a cikin muqaddimar sunan dinsa cewa nayi nadama irin renin da na dinga yi wa Ibn Abbas Ibn Abbas radiyallahu anhuma babban sahabi ne kuma dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malami a cikin sahabbai manzo Allah ya rasu ya bar shi shekarar shi 14 a duniya bai rasu manzo Allah sai ya tabbata malamai cikin sahabbai su Aisha su Umar su Abu Huraira suka ke koya mishi ilimi har ya wayi gari ya zama babban malami baki taba gani irin malami irin shi dan yana cewa bayan baya addu'a da Annabi mushi cewa Allah ya sanashe shi ilimin addini yana cewa babu wata ayar Qur'ani sai da ya zama na santa na san ma'anarta na san akan wa aka saukar da ita na san yaushe aka saukar da ita to sai shi kuma wannan yana ganin sa'an Ibn Abbas ne shi a shekaru sai dai shi ba sahabi bane sai ya raina shi yake karban karatu a wurin shi daga baya yake cewa nayi nadama tsagerancin da nayi mishi yace da na bi shi na lallaba shi na mishi ladabi da na kwashi ilimi mai yawa haka akwai a'amash wancan da muka ambata rahmatullahi alaihi shi kuma ya taba yi ma Anas dan Malik irin wannan rainin hankali Anas dan Malik sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma boyboyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu a kasar Kufa tare da su kullun idan Anas ya wuce sai a'amash ya ce ni dai bana son karatunka ba zan shi karatu a gunka ba kana sahabin annabi amma ka zo kana aiki a gwamnatin Hajjaj gwamnatin azzalimai Amash yace nayi nadaman wannan wautattawa domin daga baya sai na buƙaci ilimin Anas sai kuma ya zama yanzu Anas baya nan sai dai na koya a gurin wanda sai koya a gurin sa kaga ya nisanta kanshi daga falalar kasancewa ɗalibin Anas kai ya zama ɗalibin ɗaliban Anas dan Malik radiyallahu anhu haka akwai Abu Yaman wanda malamin su Bukhari ne sunan shi Al-Hakam ibn Nafi' rahmatullahi alayhi ya je makarantar Imam Malik a kasar Madina sai yaje sai ga Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi babban malamin nan sai ga Malik kamar sarki ne makarantar shi kamar fada ce yana zaune akan kujera ta alfarma an zauna duka an yi shiru ana sauraron shi sannan ga ƴan agaji ga ƴan sanda ga masu mutane bulala idan kai shiru sai yace kai wannan malamin ba malamin Allah bane wannan malamin na duniya ne wannan irin malami ne a ce makarantar shi kamar fada sai fushi ya tafi da kai yace shi baya son karatu zafin kai ne irin na matasa yace daga baya iya rayuwa ta sai da nena dama haka akwai malam Khalaf ibn Hisham al-Bazzar mai riwayar Khalaf ta Al-Qur'ani matashi ne tun yana ɗan shekara 17 ya hadisa Al-Qur'ani har da mai ƙarfi sai malamin shi ya rubuta mishi wasiƙa ya tura shi gun wani malami ne suna Abubakar ibn Ayyash cewa ka je gun malam wane ya koya maka karatu a cikin wasiƙar sai shi wancan malamin ya rubuta yabo mai yawa yace wannan ɗalibin nawa ina ji da shi kaza 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 da aka kawo wasiƙar aka karanta malamin sai yace a kira ɗalibin ya shigo sai ya gaishe dan yaro matashi ko gemu bai shi sai ce kai ne aka ce ka fi kowa iya karatu Qur'ani to karanta mu shi kuma kawai sai ya ji wannan da aka faɗa mishi kamar an mai wulakanci sai ce ba za a karanta ba kai ba malamin kirki bane kana wulakanta masana Qur'ani ya tsaki ya tashi ya fita wa shi da kai shi ke cewa iyakar rayuwata sai ne da dama akan wannan wulakancin da ya malama wannan fa wasu ne wanda suka yi abu ɗaya haka amma suka rayu suna nadama shi yadda su ma sun zama manyan malamai a cikin addini amma kullum suna tuna abu suna nadama suna ganin cewa ba su kyauta ba to ina kuma mu a yanzu da muka mai da cin zarafin malamai ya zama sana'a mu za a zo har islamiya a sanda malami a zazzage shi a ce mutunce shi a nan gori saboda ya yi ma ɗayanki bulala a murguɗa malami baki a mai kage a mai kazafi ko a bugari ana zage shi har a Facebook ko a ce mishi kaza duk wannan yanzu yana faruwa a cikin al'ummar mu babu shakka wannan munanan ɗabi'u ne Allah ubangiji ya tsare mu a ina yi wa kaina nasiha da sauran ɗan uwa masu saurare na kai tsaye da kuma wanda su rara daga baya cewa mun tsoron Allah mu daina cin mutuncin malaman mu daga cikin abin da ya kamata mu kula shine idan fa malami ya riga ya koya maka wani abu to yana gaba da kai kamar yadda in dai aka riga aka haife ka to waɗannan ba su ne iyayenka har abada ba za ka yi canza su sawa'un ka waye gari ka ga kana son samu ɗayan iyaye ko kuma kana ganin da dai ba su bane iyayenka da ya fi misali to amma dai ba ka saka canza ba za ka duk wanda ka bari har ya koya ma to ya shiga gabanka idan kana son kai ma ka samu daraja ta malami wata rana sai kai malaman ka biyayya idan kana so ka samu albarka ilimi sai kai malaman ka biyayya dan haka mu ji tsoron Allah mu bi Allah kuma mu bi ka'idar rayuwa da ta hukunta wajibi ne mu girmama na gaba da muwa gaba daya wanda ya girme ka a shekaru ko ya girme ka a rayuwa ko ya riga ka a ta haka to yana da mutuncin da wajibi ne ka bashi ba daidai bane ka wulakanta shi ko kuma za a ga mutum ya tare da malaminsa suna zaune lafiya suna mutunta juna ran da wani abu ya haɗa su to wai shi kenan sai ya yakice malamin sai ya ce duk alherin malamin ma na da ƙarya ne wannan yana daga cikin butulci irin butulcin da Yahudawa suke kamar yadda ya zo a cikin hadisi da Abdullahi ɗan Salam ya musulunta ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ina so ka tare Yahudawa ka tambaye su a kaina in ba haka ba idan suka ji labarin namu musulunta za su ci mutunci na ba za su ji girma na ba shine da aka tara su aka ce me za ku ce game da wani suka ce babba ne dan manya yake a cikin mu manzo Allah ya ce me za ku ce da shi inda ya musulunta suka ce Allah ya tsare shi da musulunta ba zai musulunta ba ya fito ya ce namu musulunta suka ce ai dan banza ne dama a cikin mu yanzu na fitar da magana to wannan yana daga cikin yahudanci shine wato kai kai wa idan ka sa idan ka to ka ki bayyana alherin mutum saboda yanzu kun samu matsala da shi kamar da mata suke dan sarrafa da mazaje su ko duk alheri sai su manta gaba daya su ma maza haka duk alheri sai su manta kowa da shi da dangin shi bazai taba da alheri akan dayan fati din ba kowa kawai zai ta sharri kuma ƙarya ne wa kad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza a ina so na ambaci sunayen wasu daga cikin littattafai waɗanda za su zama tushen bayani ga wanda yake neman ƙarin bayani akan mutunci da darajar malamai da ladabban koyon ilimi a gurguje akwai littafin na ambaci shi azu shine al-faqih wal-mutafaqqih na Imam al-Khatib al-Baghdadi akwai littafin al-jami' li akhlaqir rawi wa adab as-sami' shi ma na Khatib ne akwai littafin iqtida'ul ilm wal amal shi ma na Khatib al-Baghdadi ne akwai littafin tazkiyatu as-sami' ta ibnu jama'a akwai ta'limul muta'allim turqat ta'lim na zarnuji
akwai akhlaqu hamalatul qur'an nan imam al-ajurri haka akhlaqul ulama shi ma na ajurri ne akwai kuma zammu man la ya'malu bi ilmihi na ibnu asakir akwai litafin kitabul ilm na zuhair ibn harb akwai litafin al-madkhal ila sunan na bayhaqi akwai litafin al-ilma ila ma'rifati usul ar-riwayah wa taqwid as-sama' na al-qadi iyad min ashfa akwai sharafu ashab al-hadith na al-khatib al-baghdadi ha ila yau akwai raf'ul malam an al-a'immat al-a'la na ibn taymiyah akwai at-tibyan fi adabi hamalat al-qur'an na al-imam an-nawawi rahmatullahi alayhim ajma'in wannan tafan dukkanin su an buga su akwai su a kasuwani akwai su a ko'ina wanda yake son zai iya mallakan su ya karanta litafin ta'alimul muta'allim ana ma karanta da shi kusan a ko'ina a nan kasar mu a zaurukan karatu wannan bayanai za su taimaka wajen samun bayanai game da ladabban ilimi da mu'amala da malamai na tsawaita surutu ba kamar yadda na yi tunani ba ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan na fada abin na faɗi daidai ina addu'a Allah ubangiji ya sa mu shi albarka kuma ya sani da ku da sauran wanda za su ji mu aiki da shi abin da suka faru na kurakurai saboda karancin ilimi tuntuban harshe da mantuwa ina roƙon Allah ya gafarta mini ni da ku gaba daya Allah ubangiji ya sa mu cika da imani Allah ya gyara mana rayuwar mu da addinin mu da ƙasar mu Allah ubangiji ya hada fuskokin mu kamar da hada mu anan a cikin rahamar sa da gafarar sa karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina wannan addu'a nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi to a muna